الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata daya ga watan Rabi'ul Awwal da Rabi'ul Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1447 wanda yayi daidai ga 23 ga watan 9/2025 dan ci gaba da karatun Riyadhus Salihin na al-Imam an-Nawawi. hayyanzu dai muna cikin babi na al-Ikhlas, tsarkake niyya, yin abu dan Allah. Mun kare hadisi na farko, za mu shiga hadisi na biyu wanda in muka kalli rakam wanda ke gare shi za mu ga rakam ne na 6 wanda wa an ummil mu'minina, daga uwa ta mu'minai, ummi Abdullahi, uwa ta Abdullah, Aisha ta qalat, ita ce Aisha ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها تتي ما أيتن ألا ياتي يغزو جيشن الكعبة زا أساموس صدودي ودزا سيوتا ككيا دنياك الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض in suka zamo a cikin sahara, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, sai a nitsar da farkonsu da ƙarshensu. Qultu ya Rasulallah, qalat Aisha, qultu ya Rasulallah, sai nace ya ma'aikin Allah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, taqaqa za a nitsar da farkonsu da ƙarshensu, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, alhali cikinsu akwai waɗanda suke suka, ai ƴan kasuwa ne ko kuma ma'abuta kasuwa, wa man laysa minhum, akwai wanda suke basu cikinsu, basu cikin waɗanda suka ɗauko niyya na su yaƙi Ka'aba, sun zo saide-saiden kayansu ne. Kala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim, zadai a nitsar da farkonsu da ƙarshensu, sannan a tada su a kan niyoyinsu. Wannan shi ne ya sa al-Imam an-Nawawi ya zo da wannan hadithi. Za su taho mayaƙa, suna nufin yaƙan Ka'aba. Akwai wanda su ba ruwansu, shi ne da annabi ya ce za a nitsar da su, ƙasa za ta nice da su. Sai Aisha radiyallahu anha ta ce ta kaka za a nitsar da su duka, ba niyyarsu ɗaya ba. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duka za a nitsar da su, amma ina za a bambantawa, sai an zo tashin alkiyama ne wanda ke da niyya ta gari ba abin da zai same shi, wanda ke da mummunan niyya kuma shi ne zai hallaka ranar tashin alkiyama. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa an ummil mu'minina, daga uwa ta mu'minai, wajen girmamawa Aisha radiyallahu anha uwa ce ga mu'minai, wajen alfarma ta ba za a aure ta ba, uwa ce ga mu'minai. Amma wajen ɓangaren a keɓantu da Aisha radiyallahu anha, to ita kamar manisantiya take ga mutum. Wajen a keɓantu da ita, wajen da wani sitira za ta haɗuwa da wanda yake ba annabi ba, wannan kaman mace manisanciya take ga mutum. Ummul mu'minin Al-Qur'ani ne ya ambaci matan ma'aiki cewa uwaye ne na mu'mini. Allah yace annabiyyu awlabil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yafi ga mu'minai daga kawunansu. Wa azwajuhu matan ma'aiki kuma ummahatuhum uwaye ne na mu'minai. To dan haka matan annabi ake ce mashi su ummahatul mu'minin. Dan haka duk wani wanda yake mai imani matan annabi uwaye ne gare shi, wanda suka ga ya kamata a ce sun rinka zagin matan annabi, to wannan ba su sifantu da sifofi ba na imani, ababen da ƴan Shi'a suke aikatawa kenan. Wurdi gare su na la'anta Abu Bakar da Umar da su Aisha radiyallahu anha, wannan abu ne wanda yake sharri gare su. Ummi Abdullah ita ce uwa ta Abdullah. Aisha ana mata alkunya da Ummu Abdullah. Alhali Aisha radiyallahu anha ba ta haihu ba, amma akwai ɗan yayarta Asma bintu Abi Bakrin, ana ce mai Abdullah ibn Zubair, shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki wannan ɗa na ƴan uwarta sai ya mata alkunya da shi wannan yaro, Abdullahi ibn Zubair. Dan haka ake ce mata Ummi Abdullah, amma ita da kanta ba ta haihu ba. Aishata ita ce Aisha radiyallahu anha, Aishata radiyallahu anha, wannan shine sunanta. Na bayan Ummul Mu'minin Ummi Abdullah, wannan alkunya ake ce mashi, ana zuwa da shi ne don girmamawa. Mutum ya haihu bai haihu ba, ana yi mashi alkunya. Aisha radiyallahu anha ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so a duk duniya. Ita ce annabi ya fi so a duk duniya. Wanda Amr ibn al-As ya dawo daga yaƙi, ya yi abin a zo a gani, ya ɗaga tuta ta musulunci, ya buɗe garuruwa wanda masu garin suka shiga musulunci, sai ya zo yake tambaya annabi saboda abin da ya aikata na alkhairi, kuma saboda abin da yake gani ga annabi. Annabi saboda kyaukyawan ɗabi'un shi, kowa daga cikin sahabban shi tsammaninsu annabi ya hisarsu. Duk wanda ya haɗu da annabi, yanda annabi ke mashi mu'amala, sai ya rinka tsammanin ba wanda annabi ya fi so sai shi. Wannan yana daga cikin ɗabi'u wanda suke da wahalar gaske. Mutum yana bambanta sakin fuska tsakanin wannan da wannan, yanda zai sakan ma wannan fuska ba haka zai sakan ma wannan ba. To amma haka sahabban annabi suka samu annabi. Amr ibn al-As ya aza shi za a ambata, ya ce ma annabi man ahabbun nasi ilayk, wane ne ya fi soyuwa daga cikin mutane gare ka kai annabi? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Aisha. Ya ce minar rijali, cikin maza. Ya aza shi za a faɗa, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce abuha, babanta shine Abu Bakr. Ya ambata mutane, ya ga dai za a ambata mutane da yawa kamin shi, to saboda hikima da ke gare shi. La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tas'ukum, kar ai ta zanawa ya ji ba a kawo gare shi ba. Ya ce sai dakata. Aisha radiyallahu anha, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure ta tana da shekara shida. aka kai mashi ita ko yayi bina'i da ita tana da shekara 9 Aisha radiyallahu anha tana daga cikin malamai na sahabbai da muka ambata waɗanda suka fi kowa riwaya hadisai na annabi al-mukthiruna bahruhum wa Anas Aisha wa Jabir al-Muqaddas sahib Daws wa Kadab ibn Umar Aisha ba wai cikin matan annabi kadai ba duk cikin mata na duniya ba a samu mai ilimin ta ba kamar yanda al-Imam az-Zahabi ya tabbatar da haka tana da daraja ta ilimi tana daga cikin waɗanda suka fi kowa rawaito maganganu na annabi daga cikin sahabbai tana da daraja ta daban wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa fadlu aisha ala sa'irin nisa fifiko wanda aisha take da shi akan sauran mata ka fadli faridi kamar yanda as-sarid nau'i ne na abinci wanda nama ne biredi ko waina a mata miya da nama shi ne ake cewa as-sarid ko a yanzu kuma mafificin abinci shi ne abin da ya hada da nama da biredi ko wani irin nau'i idza mal khubzu ta'dimuhu bi lahmin fadhaka amanatu llahi faridi yace lokacin da zaka dauki waina kamar ta miya da nama fadhaka amanatu llahi faridi wannan shi ne ake cewa as-sarid annabi yace yanda wannan sarid ya shugabanci abinci cika to haka aisha radiyallahu anha ta zarta mata dan haka waɗanda suke zuwa su hada wace ce tafi shin Aisha radiyallahu anha tafi ko Khadija sai malamai su ce wajen nakalto ilimi ga al'umma Aisha ta shiga gaba wajen taimaka ma annabi da agaza mashi Khadija ta shiga gaba suka ce to da Fatima da Aisha fa suka ce in wajen uba ne Fatima ta fi in wajen miji ne Aisha ta fi amma kowa ya ittifaki akan cewa wajen ilimi ita Aisha radiyallahu anha ita ke gaba za mu kawo wajen tambayar ta tana daga cikin malaman sahabbai kamar yadda muka ji ba ta barin ta wuce ko ta kwana dan haka ko sahabi ya faɗi wani abu wanda take shakka Aisha radiyallahu anha za ta daidaita mashi tunane a'a wani ba haka annabi yake ba a'a wani ba haka abin nan yake ba ba wai sahabbai na annabi ba kai ko annabi ya faɗi wani abu ta ji sabanin abin da ta sa a hankalinta to sai ta yi magana saboda annabi bai koya masu diktatoriya ba laka gayi kurum ma urikum illa ma ara annabi ba haka ya koya masu ba dan haka dai Aisha radiyallahu anha tana daga wanda annabi ya fi so annabi tace ya rasuli tsakanin haɓarta da sauran jikinta bi ma'ana tana rike da annabi annabi ya bar duniya kaga in an ambata annabi an ambata waye hiso sai ce ita sannan kuma kun san Aisha radiyallahu anha ita ce ta uku ga annabi annabi ya auri Khadija hatta rasu ba su haɗu da Aisha ba sannan ya auri Sauda bayan Sauda da ɗan lokaci kaɗan ya auri Aisha ya rasu ya bar mata 9 duk sauran wannan mata guda 6 ko kuma in ce 7 Aisha radiyallahu anha tana gidan aka auro su. Kenan darasi wanda ya kamata mata su dauka shi ne ke uwar gida. Kasancewar miji ya ji ya karo maki kishiya ba shi ke nuna rishin son ki ba, ba shi ke nuna raunin kamna ba. Haka Allah ya yi namiji dan leke-leke ne, wanda Ibn al-Jawzi ya ce da za ka tara ma mutum namiji matan Baghdad gaba daya, garin Baghdad matan gaba daya ka tara ma namiji su, da zai ga wata mace wadda wajen waɗannan take, sai yayi tsammanin zai samu wani abu gare ta wanda sauran matan da ke gidan shi na gaba ɗayan gari guda, yana tsammanin zai samu wani abin da ba su da shi. Don haka kenan ba rishin kamna bane yi ma mace kishiya, bal rubbama mutum zai zamo matan nan ba zai iya samu wadda ta kai ta ba, amma kuma zai iya ya ƙara. Don haka sauran matan dukka an yi su ne akan Aisha, amma kuma in Annabi aka tambaye shi wa kafi so, kuma sai ce Aisha. Kenan mace ta rinka kal zuwa in an mata kishiya tana kallon madibi, to ni me ya rage ni, wai me na mashi, me yasa yanzu ni kaza, wannan duka kuskure ne. A'a, yana yiwa za a iya kwanaki wajen amaryan nan da ya kare, kuma sai ki komo kuma ke ce amaryan ta daban. Aisha radiyallahu anha tana da kishi, tace ba irin wanda na iya na rinka kishi irin Khadija tare da bamu hadu ba, saboda yawan ambata ta da Annabi ke. Wata rana da Annabi ambata ta, tace ni za kai da mace tsohuwa mai jan baki, bi ma'ana haƙoranta sun zube, Allah ya musanya maka wadda ta fita. Annabi ya ce ina, ai Allah bai musanya mana wadda ta fita ba. Ita ce ta taimaka mani lokacin da mutane suka yi banza da ni, ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kafirce mani, ta taimaka mani da dukiyarta, kuma Allah ya arzata ni da ƴaƴa da ita. Aisha radiyallahu anha ta ce tun daga ran nan ban ƙara ambata ta ba. Aisha radiyallahu anha naqida ce, za mu gani a nan gaba. Ita ke rawaito wannan hadisi ta rasu ne hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama tana 57 ko 58. Ita ke rawaito wannan hadisi daga ma'aiki alaihi salatu wasalam, ta ce yanzu jaishunil ka'aba, akwai wasu sojoji ƙarshen zamani wanda za su zuwa su yaƙi ka'aba. Ƙarshen zamani saboda ana tunanin fitowar mahdi ne, in ya zo ya fake a ka'aba a lokacin nan ne wannan sojoji za su yi takakkiya na su zo su yaƙe shi. Saboda riwaya ta al-Imamu Muslim ta nuna haka cewa mutum ne daga cikin Quraishawa zai zo ya fake, wanda ake tunanin mahdi ne. Akwai mahdi wajen ahlus sunna, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sunan shi yana daidai da sunana, sunan baban shi yana daidai da sunan babana. Ko dai sunan shi Muhammad ibn Abdullah, ko kuma sunan shi Ahmad ibn Abdullah, wannan zai zo ƙarshen zamani kuma ana jiran zuwan shi, wanda lokacin da ya zo za a mashi mubaya'a, zai cika duniya da adalci, wanda in ya zo shi ne zai yaƙi Masihu Dajjal da shi da Isa ibn Maryam su za su yake shi. Wannan abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari da shi. Akwai Mahdi na ƴan Shi'a wanda suna ganin yana nan a ɓoye a cikin wani kwalbati-kwalbati, sai a ƙarshen zamani zai zo. Duk wani guri nasu suna rata ya shiga wannan Mahdi. Wannan Mahdi wanda suka mai da hankali gare shi ba Mahdi ne ba wanda Annabi ya yi umarni da ko kuma iya ya yi maganar shi wanda ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya yi imani da abinda Annabi ya faɗa akan wannan Mahdi. Wannan nasu na daban ne, su nasu har yanzu yana nan, kuma yana nan cikin wani kwalbati, yana nan kaza da kaza, maganganu da yawa. Wai alƙur'anin nan ma wanda zai zo da shi ya yi goman alƙur'anin da ke wajenmu ga hannunmu yanzu. Khurafat dukkansu maganganu ne na banza, wanda sunan shi ma inda ya zama Muhammad sunan shi wancan Ibn al-Askar yake kowa. To wannan za ka ga in ka zo hatta wajen suna za a rabu. Mutane da yawa sun yi da'awar cewa su ne Mahdi. To don haka sai a kalla, akwai rundunar yaƙi wanda aka nutsar da su ƙasa. In hakan bai faru ba, maƙaryaci ne ba Mahdi ne ba. To wannan ana tunanin Mahdi ne zai zo ya fake a Ka'aba, sai waɗannan rundunar ta yaƙi sai su zo yaƙan shi. Yanzu jaishunil Ka'aba, jaishun wasu sojoji za su yaƙi Ka'abata, ita Ka'aba. Ka'aba ɗaki ne na Allah wanda Allah ya sanya shi qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama. Allah ya ce ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-harama qiyaman lin-nas. Allah ya sanya ita wannan Ka'aba ta zamo matattara ce ta mutane. Duk wani mai san Allah zaka ga in lokaci yayi yana sanya tunkari ɗakin Allah. Ana ce mata Ka'aba saboda buruz nata, fitowarta da ta yi. Fa'idha kanu bi baida'a, in suka zo cikin sahara, cikin daji sahara, kaga sai aka ce bi baida'a, ba a ce bi baida'i ba, saboda baida'a ɗin nan mamnu'un ne minas sarfi, saboda ni alifu ta'nifi. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. دكا ألف التأنيث ليلى حبلى حمراء بيداء صفراء هو ننسولا ممنوع من الصرف. دنهاك أي با حرف جرنا نبا إن زمتي بسم الله أي كا زمتي بسم بقو سبو نبات إن أنت بي بسمي ها ai bismi muka ce ko, to kama ba mu ce bisma ba ko, to nan ma kamata ya ce baida'i ba ce baida'a ba, amma sai aka ce baida saboda suna ne la yansarif, shi kuma suna wanda yake la yansarif ana mai jarra da fatha, sai ka ce marartu bi ahmada, ba za ka ce ahmadi ba, saboda ahmad din nan mamnu'un ne min sarfi saboda alamiyya wa waznul fi'li. Da haka kinan baida'a shi ma haka nan, kinan majrur ne bil fatha, wannan shine ka'ida. Wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al rudif. Sai sun zo cikin daji, daji sahara ana ce mata baida saboda tabidu ma fiha, wani lokaci su ce mata mafaza baida saboda hallaka. Duk wanda ya shiga sahara ƙarshen lamarin shi dai, in ba wani abin hawa gare shi wanda zai ƙetare da shi ba, ƙarshen lamarin shi hallaka. To don haka ake ce mata baida. Suna ce mashi mafaza, wannan tafa'ul ake ce mashi, maimakon a ce mashi mahallaka sai su ce mashi matsairaka. Larabawa sun iya magana, ba mutanen kwaba bane na kaffadi wata magana ta hana bayin Allah bacci ka kwako wani abun ga mutum ya dade ya kasa bacci yana waswasi saboda abin da ya ji gare ka a su suna da hankali kana son kaffadi magana da za ta mu mutum dadi Allah kuma ce waye yi wa qulu lin nasi husnan wurin ka fada mu mutane magana wanda take mai dadi to dan haka in mutum mara lafiya gare ku sai su ce indana salim muna da wanda ke lafiya lau suna nufin mariz saboda zaban kalimomi masu kyau a fade su ba su san gayin abu wanda yake yana da muni dan haka maimakon su ce mahallaka sai su ce matsirata nan kuma kaji an ce mata baida saboda hakikanin sahara mahallaka ce ai muna ganin waɗanda suke bace mahanya sai sun suka yi suna shan ruwan motar su a ƙarshe su zana makan su kabari a tarda su kwance eh duk wanda ya bace mahanya zai hallaka a wurin dan haka ake ce mata baida ana ce mata mafaza saboda tafa'ul yanda larabawa suka saba fadan abu mai dadi ba abu wanda yake mai muni ba sai sun kawo a cikin sahara min al-ardi shine fako wuri fako wanda yake gayi nan ya tafi ba komi da komi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim fi anisadda farkon su da karshen su wannan yana nuna maka abinda Allah ke aikatawa ga azzalimai duk lokacin da za su tunkari addinin Allah su ce addini ne za su yi yatsa sun tunkaro Ka'aba Allah ya nutsar da su sun tunkaro wannan bawan Allah wanda ake ce Mahdi kuma yana da kariya daga Allah Allah madaukakin sarki ya nutsar da su to haka duk wanda yace zai yaki da Allah to shike kasa sai a nutsar da farkon su da karshen su al-khasfu shine a nutsar da mutum kasa ba qarun Allah madaukakin sarki yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka nutsar da shi da gidan shi din da yake alfahari da shi muka yi kasa da shi to haka aka yi ma waɗannan su ma qalat aisha radiyallahu anha tace qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum takaka za a zuwa a ce an nice kasa da su gaba daya cikin su akwai ahlu aswaqihim wannan tafsiri ne akwai waɗanda suke ma'abuta kasuwancin su wannan tafsiri ne wa fihim ahlu aswaqu wa fihim aswaquhum ay suqa minan nas akwai gamagarin mutane wanda su ba yaki suka zo su yi ba to dan me waɗanda ba su ji ba su gani ba za a nutsar da su waman laysa minhum kuma cikin su akwai wanda suke ba su cikin su kaji wannan Aisha radiyallahu anha ta faɗi wannan saboda saninta da shari'a ta san cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai to dan me za a hallakar da waɗannan wanda ba su ji suka gani ba to shine annabi ya ba ta ansar da za ta zo nan gaba da yawa in ta ji abinda hankalinta bai ɗauka ba tana tambaya annabi dan me kaza lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya hadarci bai'atul ridwan lokacin sulhul hudaybiya an hana annabi shiga makka ya aika uthman aka ba da labarin an kashe uthman radiyallahu anhu annabi a lokacin ya rinka ba su hannu suna sawa cewa in yaki ya kama za a yi shi annabi ya ce duk wanda ya zo wajen wannan bai'a din mubaya'a ba zai shiga wuta ba. Wannan sai ɗaya daga cikin matan Annabi, ba Aisha ba ce wannan, ta ce ba Allah ya ce ba wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, to ba Allah ya ce kowa daga cikin ku sai ya gangara ma wuta ba, sai Annabi ya ce baki ji Allah ya ce thumman najjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya ba, sannan mu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah. Wannan tambayar wata daga cikin matan Annabi kenan, Afsa. Wannan na Aisha, Annabi cewa yi manuqishal hisabu udhib, duk wanda aka zo aka caza shi wajen hisabi, tashin alkiyama a zo a rinka cewa ba na maka shekaru masu yawa ba, ban arzata ka ba, ban baka lafiya ba, sannan ka aikata kaza da kaza da kaza a lokaci kaza rana kaza, to duk wanda aka caza haka a lahira to sai an azabtar da shi. Aisha radiyallahu anha ta ce to ba Allah maɗaukakin sarki ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, ba Allah ya ce duk wanda aka ba littafin shi da hannun shi na dama da sannu za a yi mashi hisabi, hisabi wanda yake mai sauki ba. Kenan ga ya an ba shi littafi da hannun shi kuma an mai hisabi, amma hisabi mai sauki, to ta kafa za a cewa duk wanda aka naƙasha da hisabi sai an azabtar da shi. Sai Annabi ya ce dhaka ardun, wannan ai kawo aikin mutum ne, ba caza ka bane akan aikinka, duk wanda aka caza shi wajen aikin shi to sai an azabtar da shi. Ai Annabi nuƙishe ce. Ita kuma sai Aisha radiyallahu anha ta kawo hisabul mujarrad, sai Annabi ya ce a wannan aiki ne aka kawo, amma Allah bai tsaya yana caza ka akan abin da kai ba. Sahabban Annabi in suka damu da wata matsala, Aisha radiyallahu anha suke kumomawa, suka ce mu taron sahabbai wani abu bai taɓa zo mamu ba, mu je wajen Aisha sai mun sami ilimi daga gare ta. To don haka tana da cin gyara wanda ta ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Badruddin Zarkashi ya tattara cin gyara da Aisha radiyallahu anha ta ma sahabban Annabi, ya sa mashi al-ijaba amma tadrakatu Aisha ala sahaba, ba da ansa akan abinda Aisha ta yi cin gyara da sahabbai na Annabi. To don haka wannan yana nuna ɗabi'u masu kyau na ma'aiki lokacin da yake zanne da iyalan shi. Mu muna da ɗaukan matsayi na na'isa baki isa ba, wasu masu gida ba a maimaita magana gabansu, ko shawara ba a iya ba su saboda ji da kai, ma urikum illa ma ara, abinda na faɗa kawai shi ne, bai sauraron shawara, balle a nemi a canza mashi abin da ya yi nufin tafiya zuwa gare shi. To wannan kuskure ne wajen mu'amala tare da mata. Hadithi wanda ke cewa shawiruhunna wa khalifuhunna, hadithi ne na ƙarya. Wai kuma mata shawara, in kuka tashi abin da suka ba ku shawara a kansu sai ku yi safanin abin da suka ce, ku yi shawara da su, amma in suka ce a yi gabas sai ku yi yamma. Wannan ba hadithi ne wanda ya inganta daga ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam. Mata ana shawara da su kuma ana karɓar maganar su, kuma yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa yin shawara da su din sa su cikin lamari da wannan wata rana shawara ta Ummu Salama ita ta fidda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin fushin da yake ciki lokacin tare wanda aka ma annabin nan wanda muka faɗa a baya aka hana shi shiga Makka sai annabi ya ce shikenan tunda mun yanke kamna ba za su shiga Makka ba duk wanda ya zo da dabba wanda yake sanya yanka ta in ya kare umra na shi to ya yanka ta ana sahabbai suka yi shiru suna ganin cewa yana yiwuwa hukuncin ya canza annabi ya ce a je a yanka kowa ya shiru annabi ya shiga wajen Ummu Salama matar shi a fusace ya ce mutane za su hallaka fa zan ce a yi yanka su ki yankawa in ce kowa ya je ya yanka dabbar su ki yankawa Ummu Salama shawara da ta ba annabi ta ce je kama dabbar ka ka yanka haka annabi ya je ya kama dabbar shi ya yanka dukkan sahabbai sai suka dauki dabbobinsu suka yanka wannan shi ke nuna mashura ba ta faduwa banza to don haka wannan mace ce ita kuma ta fidda sahabbai daga cikin abinda za su fadawa ciki na fushin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ana maimaita magana ya faɗa su faɗa su kawo shawararsu ya faɗi wani abu daban kuma ba rashin kunya ba ne saboda annabi yana mu'amala da matan shi a matsayin shi na miji ba matsayin shi na ma'aiki ba sai annabi da ta yi tambaya ta ce ta kaka za a nutsar da su farkonsu da ƙarshensu alhali cikinsu akwai wanda ba su ji ba su gani ba sai annabi ya ce yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim za a nutsar da farkonsu da ƙarshensu sannan a tada su thumma yub'athuna ala niyyatihim sannan a tada su akan niyoyinsu muttafaqun alayhi wannan hadithi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim su suka rawaito wannan hadithi kuma yana dauke da hukunce-hukunce na farko yana bada alamomi na tashin al-qiyama wanda wasu mutane za su zo ya kan Ka'aba sannan kuma yana nuna in aka ce za a yaƙi addini Allah maɗaukakin sarki bai kyale wannan labari wannan yana nuna zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki in alkhairi ya zo sai ya haɗe ku gaba ɗaya zama da mutanen banza in sharri ya zo sai ya haɗe ku gaba ɗaya Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitina in ta zo ba ta samun wanda ya zalunci ta keɓance su a haɗewa take kenan Allah kuma ya hana a zauna wuri wanda ake keta alfarma ta Allah da ma'aiki da addini وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله يرجع يا سبق أسكن القرآن ينكوك ذو أولي كوك جانا كيت الفرما تعالى kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha wa yustahzaku biha ana kafirce masu ana istihza'i da ayoyin na Allah, to a wannan lokaci fa la taq'udu ma'ahum, fa ku zauna da waɗannan mutanen, hatta yaqubu fi hadithin ghairi, har sai sun kusa cikin wata magana ta daban. In ba ku bar wurin ba, innakum idhan mithluhum, ku kun zamo irinsu. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, Allah yana tattara munafiqai da kafirai ya sanya su a cikin wutar jahannama gaba daya. Kinan nisantar mutanen banza abu ne wanda yake ne kyau, ko yi abin da yake dole. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, misali na jalisus su da kuma jalisul khair, mutumin da yake mutumin kirki ne, abokin zama wanda yake na kirki da abokin zama wanda yake na banza. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, ka ba'il miski wa nafikhil khair wa nafikhil khair, kaman mai sai da turare ne da kuma wanda yake busa zuga a makera. Mai sai da turare ko dai ka saya ko ya shafa maka in baka saya ba, ko kana kusan shi ka ji kanshi mai daɗi yana bugunka. Annabi ya ce, amma misalin jalisus su mummunan abokin zama yace, kanafikhil khair, kaman mai busa zuga ne na makera. Ko dai ya toya maka kaya, ko ka ɗibi ƙauri, wa ala Aisha radiyallahu anha, daga Aisha dai Allah ya ƙara mata yarda, qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tace ma'aikin Allah ya ce, la hijrata ba'da al-fath, mun fada thumma yub'athuna ala niyyatihim, ahadithin da gabata idan niyya ita ke bambantawa mai aiki da mai aiki, mai aiki da mai aiki. Za ku iya zuwa ku yi sallah gaba daya, tare kuka yi ruku'i, tare kuka yi sujud, tare kuka yi komi, amma wani sallar shi ta hau sama, wani sallar shi ba ta ƙetare kanshi ko da taki guda ne, saboda niyya ta sha bamban. Wannan ya yi niyya don Allah, wannan ba don Allah ya yi ba, wannan ya kula da abin da yake yi, wannan hankalin shi na wani wuri. Kenan niyya abu ne wanda yake yana da mahimmanci a kiyaye da shi. Daga Aisha radiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la hijrata ba'da al-fath, ma'aikin Allah ne yace, babu wata hijira wadda mutum zai yi da nufin ya kaura daga Makka zuwa Madina wajen Annabi, ba'da al-fath, bayan an gama buɗe Makka, Makka ta gamo cikin garuruwa na musulunci. To a wannan lokaci dan ka taso daga Makka ka zo zuwa Madina ba kai komi ba, shi ne ake nufi la hijrata ba'da al-fath, ba wata hijira wadda mutum zai yi ya samu suna na al-muhajirun bayan an riga an buɗe Makka. Tun shekara ta takwas daga hijira ta ma'aiki da aka yi fathu Makka, to duk wanda zai zo ya dawo zama a Madina, wannan ba hijira ya yi ba, walakin jihadun waniya, in mutum ya fita jihadi zai samu ladar jihadi. Haka in mutum ya yi niyya ta yin hijira ɗin, Allah yana iya ya ba shi lada ta hijira ko lada ta aiki wanda yake mai kyau. Amma bayan an riga an buɗe Makka, garin Makka ya zama cikin garuruwa na musulunci, to maganar ka taso ka ce za ka hijira kuma ba ta taso ba. saboda al-muhajirun dinnan suna da wata daraja ta daban sai annabi yace wa idhastum firtum fantiru in aka ce hayya ila al-jihadi aka nemi ku taso ku zo zuwa jihadi fantiru ku taso infiru khifafan wa thiqalan وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ان كنت تاسوا وجن زوا ياكي كتاسو خفافا وثقالا ده نوي ده سو كنا ده سوقي باكو ده نوي كنا ده نوي كتاسو دولي كوجي كوي جهادي saboda jihadin nan abu ne wanda yake dole in ya zama jihadi ne na daga kalima ta Allah ko kare kai ko ga kare inda kuke ba jihadi wanda wasu ke cewa jihadi bane shi kuma fasadi ne ba jihadi ba jihadi na Allah shine wanda shugaba zai izini a tashi ayyaki saboda wani abu ya tinkaro kasa ko saboda musulunci kira zuwa musulunci ko kuma kare kai wannan shine jihadi na gaske ababan da wasu ke cewa jihadi bane barna ce da suje suna barna da sunan musulunci addinin musulunci bai cewa ka kashe musulmi dan uwanka da sunan jihadi bai cewa ka je ka kama wani ka rike da sunan jihadi wa an Jabir ibn Abdullah al-Ansari daga Jabir ibn Abdullah Jabir dinnan da shi da baban shi dukkan su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin shi ma al-mukthirun malamai daga cikin sahabbai wanda suka yawaita rawaito hadisi Jabir mutum ne wanda yana da tsinkayen nesa wanda lokacin da aka kashe Abdullah baban shi an bar mashi adadin mata kuma shi zai kula da su sai ya je ya auro Zawara annabi sallallahu alaihi wasallama yace mashi da ya fada mashi yayi aure yace ahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk me yasa baka dauko budurwa ba wanda za ku rinka wasa tare sai ce ai annabi mahaifina ne ya rasu ya bar adadin mata sun kai tara iya mata to na gabar in auro mace mai hankali wadda za ta kula da sha'aninsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara ƙarfafa shi akan abin da ya aikata Jabir ya rasu 74 daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina da shekara 94 qala kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace muna tare da ma'aiki fi ghazatin aw wani yaki fa qala inna bil madinati la rijalan annabi yace cikin madina akwai wasu mazaje masirtum masiran ba ku tafiya wata matafiya wala qata'tum wadiyan ko ku yanke wani kwari illa kanu ma'akum sai suna tare da ku amma yanzu in kuka ga ba su tare da ku habasahumul marad rishin lafiya shine ya kare su kuma suna can suna jin ba dadi suna tunanan ku a zuci wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajri ba inda za ku sai sun haɗu da ku a wajen lada saboda tare da su ake yaƙe-yaƙen nan kuma suna da niyyar yaƙin amma rashin lafiya ko wani uzuri shine ya hana su su fito tare da ku wannan ma hadithi al-Imam an-Nawawi ya zo da shi ne dan ya nuna niyyar mutum ba yana magana akan ikhlasi ba yin abu dan Allah to niyyar mutum tana iya sa ya samu lada ba tare da ya aikata abu ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man ahammad hasanatin wa lam yaf'alha ko wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahida duk wanda ya niyya aikata aiki na alkhairi sannan bai aikata ba wani abu ya hana shi aikatawa to za a rubuta mashi kyaukyawan aiki bai yi ba akan wannan niyya ta shi da yayi wa rawahu al-bukhari an anas radiyallahu anhu qala raja'na min ghadwati tabuka مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديث إلينشي أنس ابن مالك يرويتوشي خادمين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك النبي يزو مدينة ما حيث يشتكاوشي وجنشي تتي هذا خويدمك وانا وانذي رنك مك أيكي لما أيكي الله أنس يتي سيدنا زنة النبي شكرا غوما ban taba yin wani abu yace mana dan me kai abu kaza ba ko ya sa ni wani abu ban yi ba yace mana dan me ba kai ba sallallahu alaihi wa sallama saboda kyaukyawan dabi'un shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mai addu'a na ya samu kudi ya mai addu'a da yaya ya mai addu'a da tsawon rayuwa Anas ibn Malik yana daga cikin al-muqsirun shi ma بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس يا رسول هجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنا تسئن دقوك أنس ابن مالك يا رسول أولا شكرتكم أكا حيثي إمام دار الحجرة شيني الإمام مالك وانا أكيبون مذهب شي أنا شي 93 شي ما أكا حيثي شي shekarar da Anas ibn Malik ya rasu shekarar ce aka haifi Malik ibn Anas sunan su wani na shiga gaban wani ne Anas ibn Malik ya rawaito irin wannan hadisi yace raja'na min ghazwati tabuk mun dawo daga yaki na tabuk ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da ma'aikin Allah faqala inna qauman khalfana akwai wasu mutane bayan mu bil madina a garin madina ma salakna shi'ban wala wadiyan bamu shiga wani kwari ba bamu shiga wata hanya ta dutse ba ko kuma wani kwari illa wa hum ma'ana sai suna tare da mu wa habasahum al-udhr udhri shine ya tsare su ya hana su zo wa an abi yazid daga baban yazid ma'an ibn yazid ibn al-akhnas daga ma'an ibn yazid shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban annabi wanda wannan yana ɗaya daga cikin riwayoyin shi wanda aka amfana da su ta babobi daban-daban na fiqhu ana ce mai ma'an ibn yazid ɗaya ne daga cikin managartan sahabbai da shi da baban shi da kakan shi dukkan sahabban annabi ne kenan mutumin kirki ne dan mutanen kirki kadan ne daga cikin mutane suka tattaro irin wannan daraja wadda ma'an ya tattaro ta ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana 64 al-imam an-nawawi yace wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun da shi da baban shi da kakan shi da sahabban annabi ne قال ma'an yace kana abi yazid babana yazid akhraja danira ya siddu wasu dinarori dinar shine kudi wanda aka yi shi da zinari a wancan lokacin ad-dirham kudi wanda aka yi shi da azurfa kudi na azurfa ana ce masa darahim masu yawa kenan dirham guda kudi na zinari ana ce mashi dinar asalin dinar dinar ne akai kalbadin wannan nun din ya dan haka in aka zo wajen jami'in su sai a maido wannan nuni din sai a ce dananir babana ne ya fidda wasu dinarori zai yi sadaka da su ya tasaddaqu biha ya fidda kudi zai yi sadaka da su fa wada'aha inda rajulin fil masjid sai yazo ya aje kudin wajen wani mutum a cikin masallaci saboda ikhlasi da yi dan Allah ba su san su fiddo ayyukan su a fili mutum so yake yayi abin shi a koye ba wanda ya sani sai Allah ya baka ma baka san shi ya baka ba saboda guje mariya saboda yi dan Allah ai yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki zai sa cikin innuwa lokacin da ba wata innuwa sai ta Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da zai yi sadaka ya koya wannan sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu hannun shi na hagu ma bai san abin da hannun shi na dama ya bada to suna son yin haka nan da yawa sai ya lallabo ita da mutum cikin masallaci sai ya aje mashi wannan kudi na zinari ya aje mashi faji'tu fa akhadtuha sai dan shi yazo ya aishi wannan kudin fa ataituhu biha sai nace kudin nan fa da ka bada da amma kina da bukatu dan haka na same su fa qala wallahi ma iyyaka aradtu kawai ba kai dai niyya ba ma iyyaka aradtu yana iya cewa ma aradtuk amma me yasa yazo da ma iyyaka aradtu dan ya nuna in ma akwai wani wanda zai dauki wannan kudin ba dai kai ba iyyaka na'budu da ake cewa me yasa ake cewa iyyaka na'budu ba ce na'buduka ba suka ce li iradatit takhsis dan a nuna kai kadai muka keɓanta ba wanda muke bauta ma sai kai to kai ma koda zan zama wani zamba ba dai kai ba wannan ana adatut takhsis ne saboda iyyaka din nan yana daga cikin damirul nasb munfasil ana iya zuwa da damirul muttasil abinda suke cewa damirul muttasil wanda ba a fara magana da shi yanzu zaka ga iyyaka na abudu kaga an fara da shi saboda zamiri ne munfasil zaka ga an fara da huwa zamiri ne munfasil amma damirul muttasil wa dhuttisal minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada ala damirul muttasil ba a fara magana da shi ba ka fara magana da kaf iyyaka na'budu na'buduka ka din nan ba ka iya fara magana da shi to wannan iyyaka wannan zamiru an-nasbul munfasil ne ana gabatar da shi dan a nuna kibantuwa abu iyyaka na'budu ai kai kadai muke bauta mawa ba wani ba wannan shine aqida take tabbatarwa ka a bauta ma wani sai Allah ka a nemi taimako wani sai Allah ka a roki wani sai Allah larabawa suna gane haka wai aka ce wani mutum ne yace ma matar shi uhibbuki ina son ki kaji ai uhibbuki yace wannan karaf din damiri ne damirul ittisal ne damiri ne muttasil miji yace ina son ki taje ta kama kuka ina son ki ta kama kuka saboda balaraba ce yace ni fati wani ina son ki annabi ma ce waye in mutun ya so mutun ya fada mashi yana son shi tace to ina amfanin ka so ni ka so wata kenan uhibbuki ina son ki yana yiwa uhibbu ghayraki tace inda gaske ne ce iyyaki uhib kenan ke kadai nake so nan ne zaka iya faranta mani da rai to dan haka wannan wallahi ma iyyaka aradtu in ma dai akwai wani wanda nake nufin in ba dai kai ba fasasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan yace sai na kai karashi wajen ma'aiki wannan ma yana nuna maka yadda sahabbai suke da mu'amala mai taushi tare da diyarsu in kai ne ba dan ka ya kai karaka ya zama a'a sai zagi sai wani abin da ya kama da haka amma sahabban annabi suna da tarshi fasasamtuhu ila rasulillah sai na je na kai karashi wajen ma'aikin Allah faqal sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laka ma nawaita ya yazid kai uba yazid abinda kai niyyan nan ya tabbata gare ka Allah ya baka ladan shi wa laka ma akhadta ya ma'an kai kuma ma'an da kenan abinda ka karba din nan naka ne kaji ai Yazid din nan lokacin ne Yazid din nan kaji ai cewa yayi akhraja dananira yatasaddaqu biha babana ya fidda wasu dinarori zai yi sadaka da su aha wajen sadaka ta yau da gobe wanda mutum ke badawa dan lada in dan ka talakka ne za ka iya bashi sadaka to inda rigima ta fiko ta zo in sadaka ce zakka shin za ka ɗauki zakka ka ba ɗanka na cikinka in talakka ne saboda annan a wannan riwayar dai cewa ya tasaddaqu biha tare da cewa akwai riwaya wadda ta nuna cewa sadaka ce wadda take kaman sadaka adi ba ta yau da gobe ba wai ta zakka ba amma malamai sai suka riki ya tasaddaqu biha zai yi sadaka da ita wasu suka ce ko sadakan ma zakka ce zaka iya ba danka babu laifi saboda wannan hadisi suka ce saboda anan ya tasaddaqu biha ba a bambanta tsakanin sadaka ta yau da gobe ba da sadaka ta zakka dukkan su sadaka ake ce musu dan haka ko danka in talakka ne zaka iya daukan zakka ka bashi sai fuqaha suke sharɓanta wani abu cewa kai ya zamo talzamuka nafaqatuhu ya zamana dole ne ka ciyar da shi in ya zamana wannan dole ne ka ciyar da shi sai suna ganin cewa wannan zakka in ka dauka ka bashi kamar ka rage maka kanka aiki ne in ka bashi yaje sai kaya da zakai zaka sai kaya in ya sai wani abinci ya sai da kai zaka sai abincin kenan kamar zakkarka ta komo gare ka wannan shine jumhurul fuqaha suka ce bai halitta ka dauki wanda ciyar da shi yake kanka ka bashi zakka wasu malaman kamar al-imamu shawkani suka ce na farko annabi nan bai bambanta tsakanin sadaka ta yau da gobe ba da sadaka ta zakka وترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. النبي ما يكون إن يزونا ياسا متعليزا سوء اتنانا صدقة كبا وكما أبن دي نفيتم بيزو يتم بيما أنبا وتصدقة كفدة لو كتن ديت ما يزيد لا دم كتاجيمك كيكما تن أبن دك أوك ناكني ai bai bambanta tsakanin sadaka ta yau da gobe ba da kuma zakka. Abinda ma fuqaha din suka rike cewa saboda sadaka ciyar da wane tana a kanka, Al-Imamu Shawkani yace wane ne ma yace wai in ciyar da mutum yana kanka ba za ka ba shi zakka ba. Ga Abdullah ibn Mas'ud matar shi tazo ta tambaya za ta iya bashi zakka, annabi yace in kika ba mijinki zakka kaman zakka ce da sada zumunta. Yana yiwa ya sawo wani abu ya zo ya kawo mata ta ci, kenan kamar zakkar ta dawo mata kenan. Al-Imam Shawkani yace wai wane ne yace in ciyar da mutum yana karkashinka ba za ka bashi zakka ba. Muna ganin wasu wanda suke masu kuɗi ko masu rufin asiri, ‘ya’yansu talakawa ne kamar yadda kowane talaka yake, suna da buƙatu nasu na daban kawai yadda kowane mutum yake da buƙatu nasu na daban. Suna daga cikin fuqara na musulmi, suna daga cikin masakin na musulmi. Wane ne ya hana Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bi sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Wane ne yace ka aba wadannan? Sadaqa wannan ra'ayina al-Imam Shawkani fa ya kamata a sashi cikin la'akari a kalli yaran balle ma an je an mashi aure yana ta wuri yana faɗi tashi ba a hada mashi komi ba, menene zai hana aje a bashi sadaka? Wannan ana bashi sadaka. Haka wannan hadisi yana nuna in mutum yaje zai yi aiki na alkhairi sai ya aje shi inda bai dace ba, to Allah yana kallon niyyar mutum ne. Wani mutum yaje yayi sadaka yana zuwa sai ya bada ta ga hannun karuwa, sai aka rika cewa ai an makaruwa sadaka ajiya. Wani mutum kuma yaje wata ran ya kara hita shi wannan mutumin zai yi sadaka, yaje ya bada hannun barawo. Dukkan wannan yana ajewa ne inda bai dace ba, amma tare da haka Allah madaukakin sarki ya bashi ladan sadaka da yi. Dan haka muna babi ne na ikhlasi, babi na niyya. In ka tsarkake niyyarka Allah madaukakin sarki zai isar maka da aikin da kai nufin yi, da alkhairi da kai nufin yi, kai ko baka yi ba. In dai akwai niyya Allah zai isar maka da wannan. Ba wani abin da za mu iya karawa a nan sai dai mu dakata saboda lokaci ya yi, sai sati mai zuwa in Allah ya yi. Rai sama naltaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. إن أقوي تنبيا إن الله يسا أنسني سي أخرقه إن بأسني بسي أباد لوكت. مرحبا بسم الله. ما ستري زكاة